assalamu alaikum. A shirin mu da ya gabata mun je da gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya karbo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alƙawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar din nan shine babban dan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. Daga bisani sun rike shi Abubakar suna zargin cewar wai yana da alaka da kungiyar Boko Haram. Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ƴaƴa masu yawan gaske, wasunsu ƙanana. Dukan iyalan nasa sun dogara akan abin da yake fita ya samo musu a kulli yawmin domin cin su da shan su da kuma suturar su. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayansu. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa Abubakar din suka bayyana halin da suke ciki.
Taimakon da nake so dan Allah dan Annabi a duba abin nan. Ai mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako da maka ne adalci ne. Dan Allah dan Annabi a daɗa taimaka mana. Ina da ƙananu gasu. Da Allah muka
ji ɗan shi marigayi.
Wallahi duka ƴaƴansa ne su goma shi abu gasu nan a gabana. Allah shi ne mai ce da kowa. Sai shi a shi da muka dogara kuma. Kullum za a fita a lalubu. To kuma kwana ya ƙare. Allah ya kaddara sai an yi haka. Amma ina neman taimako. Sarkin Kano da gwamna ai mana adalci a duba mana dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi a taimaka mana. Ina da ƙananu gasu nan baka da cinye ba da nan gobe
mu dai fatan mu dai manya iya a garkan su shiga magana a mana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da man din ne rai canza shi amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai zuba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abin da muke fata mu hukunta dan Allah a mana adalci shine kawai mu fatan mu da su.
To kamar yadda muka alƙawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin Ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba.
Hakimin sunana Alhaji Muktar Sani.
Na'am, to gashi wannan al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da maslaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su dan ji wani sanyi a ransu. Ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa.
Abubuwan da duk mutane da ya kokari na muka yi mun yi riga mun yi kalmar hukuma da kuma mai girma hakimi bangaren sarautar Kano. Wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu sauki da shauran duk abubuwan da ya gudana. Domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewa lallai ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba hakkin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalin da idan rahama kuma da idan musulunci.
A wancan lokaci mai girma gwamna ya aiko wasu wakilai sun zo gidan nasu wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki misali me ya faru a wannan rana?
Gaskiya ne mai girma gwamna ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su wanda dai suka wakilce gwamna da shauransu dai kuma ni ma ina daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin Ungogo Alhaji Abdulkadir Ahmed Cheti wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi tun da duk da ka gamu muna bangaren masarauta wanda muka zo gidan su dan da za ka jajanta musu kuma aka dauki wani abun alheri ake musu kuma aka je an ta koga nan aka zo aka kira idanta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta dauki nauyin wannan dauriyar da abubuwan da ake har da abincin da za a ci ma gwamnati ta dauka wannan wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma wanda tare da karamar hukuma gaba daya yin wannan ya sa aka zo aka dauko gawarsa aka zo aka kira idansa kuma suke alkawarin taimaka musu da shauransu sannan kuma aka kuma komawa don taho da wannan yaro aka je muka je gidan da aka je gidan gwamnati tare da ni da hakimi da shi yan jansu tare da kantoma da shi shugaban mazaba dan talata kenan na talata karo duk wannan haka muka dungumin da su gaban gwamna shi ma muka jaka bayani ma wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suke alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu.
Kusan tun lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kamar wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka a lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alƙawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi a lokacin wannan jawabi shi mai girma gwamna ya muku
eh gaskiya abubuwan da duk ake yi kan kuskure ne kuma ka san duk abubuwan da za su yi na manya akwai dai fada duka za a yi saboda ko da kana kan hanya dai yaro ana aka ce ba a nuna masa cewa wannan sai a yi masa gargadi dan kada ya shiga cikin wasu ba su gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi wannan jan kunne amma wannan jan kunne na girma ne wanda yake ya su tafi da amma aka ce an yi haka to a yi da kuma fatan zaman lafiya
na'am yanzu lokacin da kamar ne yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wannan yaro kuma alhamdulillah gashi yayi yanzu su mai girma gwamna yayi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomansu
a yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin abin da alƙawarin za a kyautata musu a wannan lokaci to shi ne har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya a kan har yanzu tun da dai ba a cin wa matsayin abin da za a yi musu ba.
Na'am. A lokacin ya ce za a taimaka musu ya yi bayani sosai da me za a taimaka musu?
Bayanin da ya yi faɗi cewar ga da abin da za a taimaka ba. Amma dai bayanin da ya yi gwamnati za ta ci za ta yi wacin ƙoƙarinta da taimakon da za ta yi musu don tausaya musu.
Kusan a iya cewa ranka daɗe tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewar an samu wata matsaya gamsasshiya kamar menene ya sa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake ganin kake ta bibiyar abin
saboda abin da yasa shi wannan da Allah wata wa'adin nan ma da hadu gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da ya'ya da shauran su muna ganin ta su lafiya kuma da mutabbacin wani abu na sa da fatan shi ko wani abu ba wannan ya sa shi yana nufin da ciki na shiga tantan jama'a ga mutane a cikin su
daga ƙarshe yanzu menene fatan ka dangane da haka
ni yanzu fata na da nake yi ina so ba zan ji alai na wannan bayan Allah da Allah ya wada suwa ni abin da nake so da kuma abin da aka kama alƙawarin da kuma a yanzu kyautata musu don nan da yake da shi ina so wannan ya cika alƙawarin nan domin a rage musu radadin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari tun nan yau yaran nan sun mata ne nan ya suna gidan na gansu amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su yi ci da kansu ba za su yi ci da kansu sai dai taimako da za a yi musu yasa nake so a kawo musu sauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake nemo kon gwamnati jiha ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da ke da rama don taimaka wa wa'annan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mai kusur da ke ta riga ya zo ka'idar sa ta zo ba yanda kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama makaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba
a wancan lokaci ranka dade dan majalisar jiha kamar yadda kace shine ake aka sa a gaba ake ta bibiyar abin ya zuwa yanzu ya dan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati
eh har yanzu dai bai mana tsokacin ko menene ba yau mun ba amma muna kokarin yanda zamu sake bibiyar sa dan mu ji menene abu menene makomar wannan al'amurka
na'am
yau shi
na'am
To duniya mu binta a fefe to duniya mu binta a sannu Tun duniya kasan matalauta to duniya akwai ma'azanta duniya kasan ma'azanta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azanta to duniya akwai matalauta duniya mu binta a sannu
a shirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin dan majalisar da ke wakiltar yankin da ya hada da Gayawa saboda yana daga cikin waɗanda gwamna Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa mu ji koya aka kwana kan alƙawarin da gwamnan ya yi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu a huta lafiya.